يا الله يا الله نهوكا الله نيكي لين روكا باروكيكا تمتو بيبا
Tunana Abdulkarim Tayyub shugaban rundunar adalci ta Najeriya.
Ni ne mai suna Pastor Simon Dolly, Secretary General na Christian Solidarity Forum.
Tunana CSP Sani Baba Inna, ofisin kakan irin na 'yan sanda na Abuja.
Tunana Maryam Mamman Nasu, ni ce shugaban kungiyar nan ta Arewa Initiative The Way Forward.
Tunana Yakubu Sa'idu, shugaban Hausa Fulani Haɗaka FCT.
Sunana Comrade Afan Buba Abuya, mai taimakawa ministan sadarwa Dr. Isa Ali Ibrahim.
Mahalarta taron neman hanyar shawo kan matsalar sata ƙananan yara a Nigeria da muryar Amurka ta shirya a birnin tarayya Abuja. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawarta, yau ma shirin zai dora a inda muka tsaya a musarin yau da aka yi a zauren taron da sashen Hausa ya shirya, inda ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan sace-sacen ƙananan yara. Ga ci gaban tattaunawar.
Akwai abun da pastor ya faɗa nan. Abun da ya faru a yaron Bayasa, an ba shi keke, ina saman gidan, an ba shi keke. Daga hawo keke, inda zai dawo, zai kawo ma garin nan wasu abubuwa. Daga wurin abubuwa ya fara bangaren da na ji kenan. Kuma yaro ta girma, ya girma, ya dan samu kudi, ya duba cewar zai yi aure, ya ce tana so, ya ce yana son ta. Abun da labarin da na ji kenan akan abun. Kuma inda ya shiga, ya kamata a giya kasar Najeriya abun da ya faru na gaskiya. Ina so in kawo muku example abun da ya faru. Saboda ka ce akwai harkar siyasa, akwai abun da ana kira crisis entrepreneurs. In ba kasa baya zaman lafiya, ba sa samun kuɗi. An ce an yi kashe-kashe a Owerri, wai su China, an sa su a 911 suna hanyar dawowa. Ina da shaidu. Na tashi na je Owerri, na soka, na fara tambaya su China, na ce ana kashe ku ne, kuna rigima ne. A ce mai gida muna zaman lafiya, ba abun da ya su. Ina da shaidu har yawo yana Abuja yanzu, na kira shi daga can. A ce wannan abun da mun karanta a Daily Trust fa, kariya ne fa, siyasa ne fa, ina Owerri yanzu. Wurin da an ce an kashe mutane, ina wurin. Ɗan arewa da na kira, ina da rai, ina da lafiya. So ya kamata inda za a yi bincike a samu information, a yi working with ainihin information so that a giya kasa gaskiya.
Kamala Yusuf Sofas, za ki yi mana don takaitaccen jawabi?
Kamar yadda jawabai suka gabata, mu yi murna, mun ji daɗi da waɗannan jawabai. Abin da aka nemi yin bayani a kai shi ne, addinin Musulunci addini ne da ya ba da dama kuma ya ba da ‘yanci yadda ya kamata. A ƙarƙashin wannan, Musulunci bai hana kowa ya je wani gari ya nemo ilimi ba. Baya cikin dokan Musulunci cewa kar wani ya je wani gari neman ilimi. Amma a je neman ilimi bisa ga tsari. Wani irin tsari? Shi ne na farko uba ya san wani malami ne zai kai ɗansa wajensa. Yaya malamin yake, yaya tarbiyyarsa take, yaya iliminsa yake. Na biyu, uban ya riƙa bi, yana bibiya halayen ɗan a wajen malamin. Ba wai ya ɗauki ɗa ya kai wajen malami kawai shi kenan ya manta shekaru da shekaru bai ma san abin da ake ciki ba. Ya riƙa zuwa yana kai ziyara wajen malami, yana ganin yaya ɗan nasa yake. Shin abin da ya kawo ɗan shi yake yi ko kuwa wani abu yake yi daban? Alhamdulillah, muna nan Abuja wajen shekara 25 ko 30. Ni da ɗan uwana Malam Haruna Abubakar Mungadi, Allah ya masa rasuwa, Allah ya ji kansa. Shekarun gada muka yi duka makarantun tsangaya muke da su a nan Abuja. Hikimar da muka yi tun farko mu a namu tsari mun karbi yara gurgudun yadda zamu iya control ba mu karbi adadin da yafi karfin da zamu iya control ba na farko kenan na biyu duk mutumin da ya kawo mana da da yawa akan samu malamai sukan tashi su je garuruka suna karbo yara mu ba ma zuwa mu karbo sai dai mutum ya dauko ya kawo mana idan ya dauko ya kawo mana zamu ga masa da sharadi sharadi shine danka zai yi karatun qur'ani zai yi karatun ilimi sannan zamu saka shi boko ka yadda in yace ya yadda to shi sai mu karbi da idan muka karbi da abu na farko da zamu koya masa alqur'ani sai ya sauke alqur'ani tukunna in ya sauke alqur'ani muka tabbatar da ya iya karatun qur'ani to sai mu saka shi primary school muna da makarantu a primary school da yawa anan wanda in an ji an bincika za a samu sunayen mu inda muka yi register yara baya da adadi yaro yana yin primary school yana ci gaba da gyara karatun qur'anin sa lokacin da ya gama primary school sai kun mu saka shi secondary school again har yanzu idan ya secondary school ya gama yana yin secondary school ana koya masa ilimin hadisai da fiqh wanda zai gyara addinin sa da tarbiyyar sa da kuma dabi'ar sa idan ya gama wannan sai ya je university lokacin da ya je university zamu yi kokari muna da contact da university duka na Najeriya musamman na arewa muna samu admission daga wajen su kuma idan yaro yayi degree lokacin da yake degree in ya je makaranta ayi hutu zai dawo inda muke dan ya dawo inda muke zai ci gaba da daukar karatun sa na hadisi da qur'ani da abubuwa in hutu ya kare kuma zamu tattara masa akwai tsarin da muke wanda mu muka san muka yi wannan tsari zai koma makarantar sa haka zai tayi har ya zo ya gama degree sa alhamdulillah karkashin wannan tsari tunda ana magana ne a gurguje yau anan Abuja ba mu rasa dalibi na tsanga wanda ya digiri a hannun mu sama da mutum 50 ko 60 yanzu haka saboda ku zama sheda shi yasa ni turo danga guda uku wannan ya digiri ya gama wannan injiniya yake karanta wannan economy yake karanta kuma dukkan su daga tsangaya yanzu a dije su a ce suna daidai da sauran masu gararan ba wannan in ka bashi shugaban kasa zai yi rikewa saboda degree yake da shi engineering ne ya karanta kun san karatu engineering yake wannan yana karatu economic a Birnin Kebbi University dukkan su sun gama wadanga guda biyu wannan shi yake kai yanzu bai karata ba kuma daga makarantar tsangaya kuma suna nan wasu na nan secondary yanzu haka wasu na nan primary yanzu haka wasu na nan university yanzu haka akwai su a Sokoto akwai su a Kebbi akwai su a Zamfara kai cikin su ma akwai wanda har sun gama yanzu ma ma'aikatu ne a waɗancan university da sun kai suna can yanzu haka karkashin wannan tsari da muka dauka na tsanga tun kafin gwamnati ta kawo magana wai makarantu dan mu muke kan wannan tare to da a ce duk sauran malamai masu almajirai da sun bi irin wanga tsarin da muka dauka da hakan bai faru ba damuwa shine duk wanga abu da muke yi a nan gwamnati bata san muna yi ba mu muke yin abin mu babu wani ma'aikatar ilimi da ya taba zuwa ya tuntube mu akan yaya kuke yin wannan abu kuma in an zo ana maganar makarantun tsangaya sai a dauko mutanen da ba su da ko mutum guda a gidansu wai su za su yi magana akan malaman tsangaya ga mu kuma zaune ba a ba san da mu ba mu muke da abun nan fa amma ba a neman mu waɗanda ba su da kowa ya za ka yi magana abinda ba hanyar ka ba to yanzu ga su za su yi muku karatun qur'ani su yi muku turanci kuma su faɗa muku irin digirin da sun ka karanta dan ku tabbatar daga wannan tsangaya alakan firfatan mu take muna da shi a gwagwalada muna da shi a kubuwa kuma suna nan yanzu in ka zo da safe ana tashi karatun qur'ani za ka ga yan primary sun diba sun wuce za ka ga yan secondary sun tafi masu digiri suna can chatin ga da ya wuce kaunar wannan ta samu admission a university din ne ka ta tafi yanzu haka tana can mace ta kuma primary ta secondary ta gama ta samu ta tafi yanzu haka tana can din ne ka bi ta dai kuma duk dai a wannan gidan da muke akan wannan tsari to idan da dukkan malamai za su yi haka to da ba a samu wannan matsala ba
to madalla kafin mu haska fitila kan wani sabon batu za mu ji shawarin waɗansu matasa da suka halarci taron kan matakan da suke gani za a iya dauka domin shawo kan wannan matsala. Kafin nan a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilan mabinnin tarayya Abuja da suka jagoranci wannan tattaunawa sai kuma Chibahiro Dodone daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi dan su.